إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم baya haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan safiya ta Lahadi a yau muna ɗaya ga wata na Rabiul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in yau ya dace wa 18 din watan 10 miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala kamar yanda aka saba wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda yayi su zuwa ga kiyama ta da irin abubuwan da ya kamata su kiyaye wanda wannan abu shi zai ba su daman dacewa a cikin rayuwa sannan kuma ya rubuta wa kowa ma dacewa saboda irin muhimmancin da mata suke da a inuwa ta addinin musulunci ƴan uwa musulmi a sati da ya gabata muna magana akan abin da ya shahi mace ta zamanto mai kamewa wannan kamewan yana jayo mata abubuwa da yawa na alheri sannan kuma kamar da rishin kamewan nan zai iya jayowa banna banna mai girma mun karanta abubuwa kamar guda 6 a wancan sati a yau zamu dasa insha Allah daga cikin ababin da mace za ta samu ta dace da su a lokacin da ya zamanto ta zamanto mai kamewa sannan idan mun kare da su sai mu shiga bayani akan rashin kamewa kuma me yake jayo wa diyamace a gaba ta 6 wanda muka tsaya akan ta magana akan cha kamewa yana sa mace ta samu kamala ba za ta zamanto arhaba a idan kowa za ta zamanto tana da kima tana da daraja a cikin addinin ta tana da daraja idan mutane saboda irin matsayin da ta dauka na abin da ya shahi siffa na kamewa daga ƴar uwa karki kasa a guiwa ki yi kokari matuƙa ki zamanto masu daga cikin waɗanda suke suna da kamewa abu na 7 shine al-iffatu mukhalafatu li dariqil halikin idan kika zamanto kamamma to kin kauce wa hanyar waɗanda suke halakakku ne dukkan mutumin da yake halakakke zaka same shi shine baya da kamewa a cikin komai na rayuwa tun daga abin da ya shahi ganga jikin diyan mace tun daga abin da ya shahi irin kwadayi kuna makamancin wannan idan ya zamanto mutun iya da kamewa to wannan zai sabar da kai mana zai sa ka ba za ka zamanto daga cikin waɗanda suke halakakku bane ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan azima yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa ubangiji subhanahu wataala yake ambata mana a cikin alqur'ani mai girma cewa yuridullahu liyubayyana lakum allah yana nihi ne akan ya muku bayanin addinin nan filla filla sannan kuma wa yahdiyakum allah ya shiryar da ku sunanal ladina min qablikum sunnunun hanyar waɗanda suka gabace ku wa yatuba alaykum kuma allah so yana allah yana so ya yi tuba a gare ku wallahu alimun hakim lalle allah masani ne ko mai hikima ne sannan wallahu yuridu an yatuba alaikum allah yana so yayi tuba a gare ku amma a daidai lokacin da wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat su kuma wadanda suke bin soyayyen zukata da sha'awa irin ta zuciya yuriduna su kuma suna so an tamilu maylan azima ku karkace ku bar hanyar allah karkacewa mai girma to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ga abin da yake nuhata da bayi dukkan baiwar da ta zamanto ta da kamewa to ubangiji subhanahu wataala zai shiryar da ita ta farki wanda yake madaidaici a daidai lokacin da su kuma waɗanda suke kiran mutane zuwa ga abin da soyayyen zuciya take raya wa mutum a raya miki cewa ki je ki yi kaza ai kaza ba abin da za a yi ba abin da zai faru kaza da sauransu sai kika biye wa abin da wannan zuciya take ta raya miki to a dalilin haka zaki samu kanki daga cikin waɗanda sun karkace karkacewa mai girma karshen ayoyin guda 3 sai Allah yake cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum ya ku diyan adam ku sani cewa Allah mai girma da buwaya yana nuhata ne Allah yana nihin Allah yana so an yukhaffifa ankum akan ya saukaka a gare ku amma wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam a cikin hali wanda yake na rauni Al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya rahama a gare shi yake cewa yukhbiru ta'ala annahu yuridu an yubayyana lakum ayyuhal mu'minuna ma ahalla lakum wa ma harrama alaykum anan ubangiji subhanahu wataala cikin wadannan ayoyi Allah yana nuhata akan cewa ya bayyana muku me yake halal me kuma yake haram mimma taqaddama dhikruhu fi hadhihi sura wa ghayriha wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum sannan kuma Allah ya shiryar da ku tafarkin wadanda suka gabace ku ay ya'ni tara'iqahum alhamida hanyoyin suke na abun godiya abun da ya kamata mutun ya biya dace a cikin rayuwa sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawalin cewa in dai kun bi wannan hanyar waya tuba alaikum Allah zai tuba gare ku bimana Allah zai kankare muku zunubanku sannan kuma Allah subhanahu wataala zai kame hannayenku daga dukkan aikata wani aiki wanda yake na haramun ne to waɗannan ayo idan ka dauke su kaga suna maka bayani akan cewa lalle duk mutumin da ya ruko da tafarki wanda yake na Allah ne kika yi hakuri kika jure akan biki bi abinda zuciyarki take raya miki ba to tabbas zaki samu wannan tuba Allah zai amshi tubanki sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai shiryar da ke tafarki wanda yake madaidaici abu na bakwai na takwas afwan al-iffatu miftahul janna duk macen da ta zama tana da kamewa to wannan kamewar nata kamar makulli ne wanda za ta je ta bude gidan aljanna ta shiga da wannan makullin amma da sharadi sai ya zama tana da kamewa kenan wannan kamewa shine sharadi ko kuma a ce shine kilin da zaki je ki bude gidan aljanna ki shiga kenan kaga wajibi ne mace ta zama tana da kamewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhuli aljannata min ayi abwabiha shi'ti idan mace ta zamanto wallahi an bata cewa idan mace ta zamanto ta sallaci sallolinta guda biyar kenan salloli guda biyar azhar la'asar magruba isha'i asbahi waɗannan sallolin guda biyar idan mace ta zamanto tana kulawa da su sannan kuma manzo Allah ke cewa wasamat shahraha sannan kuma ta azumci watan ramadan wa hafizat farjaha ta kame gabanta daga yin aikin da yake na alfasha kaga anan wannan shine al-iffa mahallu shahidi kenan wa hafizat farjaha ta kame gabanta daga aikin na lalata ta haƙura ta dangana ta tsaya iya inda Allah ya tsaida ta to wannan mutuma mata wannan macen kuma ta yi da'a ga mijinta za a ambata mata cewa udkhuli min ayi abwabil jannati shi'ti za a ce mata ki shiga aljanna ta kohuwar da kika ga dama to kaga wannan me ya jawo wannan macen zuwa ga samu wannan abu iffa kamewa wa hafizat farjaha kenan ta kame game da abin da yake ta kame gabanta kenan bata riga aikata aikin da suke na alfasha ba a cikin wani hadisi daban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye ku bani garantin abubuwa guda shida daga kawunanku ni kuma adamanu lakumul janna mazalla ce ni kuma zan ba ku garantin gidan aljanna abu na harku mazalla ke cewa idan kuka yi magana to ku yi gaskiya duk mutumin da ya kiyaye wannan yana da alƙawali tsakanin shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da alƙawali tsakanin shi da Allah cewa zai samu gidan aljanna idan mutun yayi zamanto mai gaskiya a cikin maganar shi sannan kuma manzo Allah yake cewa wa aufu idza wa'adtum sannan kuma ku cika alƙawali idan kuka yi alƙawali wannan shine abu na biyu abu na uku wa addu idza tamantum haka kuma ku kiyaye ku bayar da abinda aka baku a matsayin amana kene zamanto an baka amanan kaza to zamanto kai ada'ul wannan ita wannan amanan nan abu na uku wa hafizu furujahum haka kuma mutanen da suka kiyaye gabansu suka kiyaye gaban su kenan suna da kamewa ba su aikata abinda ubangiji subhanahu wataala ya hana ba sannan abu na hudu suka kiyaye ganin su sannan abu na biyar suka kame hannayen su ba sa cutar da kowa waɗannan abubuwa guda biyar guda shida manzala ce duk wanda ya muni garantin kiyaye su to shi kuma yana da garantin samun gidan aljanna da izinin Allah kaga anan daga cikin su an kawo mutun ya kiyaye gaban shi kar ya je aikata abin da yake alfasha ne kar ya je aikata abin da yake zinace ne idan mace ta zamanto ta kame to tabbas alƙawalinta shine samun gidan aljanna kenan wannan kamewa abu ne wanda yake iya da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma abu na tara shi kamewa a karan kanshi kamar wata hula ce ta girmamawa ko kuma kace wani kambe ne irin na sarauta Ibnul Qayyim Allah ya rahama a gare shi yake cewa mutane ba za su gushe ba suna alfahari da abin da ya shahi kamewa qadiman wa hadithan a zamanin da da zamanin yanzu duk mutumin da yake kamenme ne mutumin da yake da kamewa baya da sakin kai haka kawai to lalle tabbas wannan mutum ba zai gushe ba yana cikin izza yana cikin daukaka da matsayi wani daga cikin magabata ana kiran shi da suna Ibrahim ibn Abi Bakar ibn Iyash ko ibn Iyash yake cewa yace shahidtu abi inda al-maut fa bakaitu shi wannan Abu Bakar yake cewa Ibrahim ibn Abi Bakar yake cewa yazo wajen mutuwan mahaifin shi yace fa bakaitu sai nayi ta kuka fa qala li sai mahaifina yake cewa ya bunayya ya kai dan dana ma yubkika me yake saka kuka me yake saka kuka kenan uban yake tambayan dan sai mahaifi yake cewa fama ata abuka fahishatan qab ka fasani cewa mahaifinka bai taba aikata aiki wanda yake na alfasha ba tunda yake kuma gashi nan da izinin Allah yau har yazo inda zai mutu kaga wannan ba karamin kalubale bane ba ga dukkan wani mutum mai imani namiji ko mace ma ata abuka fahishatan qad mahaifinka bai taba zuwa ba aikin alfasha na zina tunda yake har abada kaga wannan ba karamar daraja bace wanda kame wannan yake shi wannan matsayi amma idan zaman to al'umma gaba ɗaya abubuwa sun rikirkice kawai matasa maza da mata banda wannan aikata alfasha da zinace ba abin da suka sa a gaban su kaga wannan la khaira fihim ba wani alheri tare da irin waɗannan mutanen alan kaga yana alfahari sai ce fa huwa za ibrahim yaftakhiru wa huwa ala firashil maut gashi annabi ibrahim afwan ga washi wannan ibrahim kenan mahaifin wannan yaro yana alfahari duk da cewa gashi a saman gadan mutuwa amma kuma yana alfaharin cewa annahu asha afifan ya rayu a matsayin mai kamewa diwala umrihi tsawon rayuwar shi fa ayu iftikharin hadha wa ayu ma'nan samin mana wani abu ya kai wannan alfahari zuwa kaiwa alfahari wanda yake na dacewa ya zamanto mutum yayi alfaharin cewa bai taba aikata wani aiki wanda yake na alfasha ba to kaga anan alamatul istifham ne kowa ya dora ma kanshi yaya wannan alfaharin dan adam zai iya yin shi ko kuma sai a hankali to ubangiji subhanahu wataala ya taimake mu mu zamanto mutane ne masu kamewa mazan mu da matan mu to idan wannan sune ababe kadan daga cikin abin da idan mutum yana kamewa alherin da zai samu to idan zamanto mutum kuma baya da kamewa ya zamanto baya da kamewa wani irin ukuba ce za ta biyo baya wani irin al'amari ne zai biyo baya kaga abu na farko dai abin da yake kai al'umma zuwa ga sulalace shine rishin kamewa idan zamanto ita bata kamewa shi baya kamewa sai a hade a cikin abin da yake saban Allah subhanahu wataala ne abu na farko dukkan mutanen da ya zamanto ba sa kamewa daga cikin irin ababen da zai same su dama abu na farko wajibi ne mutum mai imani ya sa a kanshi cewa wai ho rayuwar nan da yake yi dama a cikin ibtila yake bi mana a cikin jarrabawa yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yazo a cikin as-sahihain manzo Allah yake cewa an kewaye gidan aljanna bil makari da abinda zuciya take kyama abinda ran dan adam baya so aka kewaye gidan aljanna irin su salla su azumi su qiyamul layli su karatun qur'ani biyayya ga mahaifa sadar da zumunta dukkan wani aiki wanda yake aiki mana garci to irin wannan aikin da su aka kewaye gidan aljanna duk wanda ya saba ma zuciyar shi akan abin da take so yayi kokari ya jure akan cika sallah cika azumi akan qiyamul layli karatun qur'ani biyayya ga mahaifan shi sadar da zumunta dukkan wani aiki na alheri to wannan mutumin zai samu dacewa da shiga gidan aljanna a daidai lokacin da ita kuma gidan wuta an kewaye ta da irin abubuwan da ran da adam yake so duk wani abin da ran dadam yake so na alfasha na keta na zalunci na rishin ya kamata da rishin sanin dacewa to su kuma waɗannan ayyukan su ne aka kewaye gidan aljanna da su kenan duk mutumin da yake aikata waɗannan ayyuka kenan kaman ya bude gidan wuta ne da kanshi ya shiga to anan abin da yake wajibi akan dukkan mutum mai imani shine ya kula ya ga cewa wai ayyukan da yake aikatawa zuciyar shi ce yake ma da'a ko kuma a yana saba ma zuciyar shi ce saboda ita zuciyar nan ta kasance tana umurni akan aikin da yake na banza kenan ka tsaya ka jure ki tsaya ki jure ki yi gwagwarmaya da zuciyarka har ka ga cewa ka dora ta sama abin da yake shine managarci abin da yake shine alheri a gare ta daga cikin irin abubuwan da za su biyo baya ga dukkan mutumin da
ko kuma abubuwan da suke taimakawa akan lalacewar dabi'u da halaye irin na dan adam daga cikin su akwai alqanawatu alfada'iyya alqanawatu alfada'iyya sune kafafen suke na sadarwa kafafen sadarwa la sima misali irin tashoshi da ake kamuwa a sama anten da sauransu ga sunan abubuwa da yawa irin basu da suke na mubashir na abin da ya shahi baramij da musalsalat da agani da aflam zaka samu word program na yanda za a lalata tunanin matasa zaka samu program na abin da ya shahi wata seri za a rika sawa matasa suna kallo irin misali irin su zera take kowa ce wanda yake sa a cikin shi su mai suna wannan telan arewa irin misali agani ko kuma a zo a sa wasu mawaka su yi takide-kide suna waƙe-waƙe irin wani shirin zafafa da sauransu duka za ka ga abubuwa ne ga sunan baramij ne amma su suke lalata tarbiyyar mutane a daidai lokacin da mutane kuma sun ɗauki abin kaman a matsayin wani wayewa ko wani burgewa ko wani bariki ko wani cigaba ko wani jin daɗin rayuwa sannan kuma za ka samu aflam za ka samu ana sa fina-finai daban-daban za ka ga batsa ƙarar a cikinsu ana zinace-zinace ana sumbace-sumbace ana rungume-rungume a cikinsu za ka samu mutum ya sa irin waɗannan abubuwa a cikin gidanshi yana zaune ɗiyanshi suna kallo wannan shi ne kaiwa ƙarshe a wajen rashin sanin manuwa a cikin rayuwa gaba ɗaya wallahi duk mahaifiyar da duk mahaifin da za su yarda su tsora ɗiyansu akan irin wannan tsarin na kallon waɗannan abubuwa to wallahi ba su san ba me ma yasa suka yi aure barantana me yasa suka aihu saboda ga irin abin da ya kamata su tsaya su yi su kula da tarbiyyar yaran nan su kula da abin da ya kamata yaran su kalla su ce su tahi amma duka babu wata kulawa a kai sai ka ga gidajen gaba ɗaya ƙarshe sun lalace Allah kiyaye to haka zaka samu a cikin irin waɗannan tashoshi haka zaka samu irin abubuwan da ake yadawa ko kuma abin da ya sha irin wata a zo a samu ko da seri ta abin da ya shahi so yaro tun iya dan karrami bai san ma inda aka sa gaba sai kaga cewa shi ma yana faman yin soyayya da wata koda kanwashi ce wata kila ai me yasa irin waɗannan bannan suke faruwa yanzu cikin kwanakin na Asadu Sunna yayi wani program yayi wani ya je gidan wata radio a Kaduna yana tattauna wata mas'ala wai shine wai wane da kanwashi ana cikin irin wannan rayuwar ta hauka da rashin sani inda aka sa gaba na kallon komi da sa komi a cikin tashar ana kallo a cikin gidaje wannan abu ya gurbata tarbiyyar yaran sai ta kai yiwan yana amfani da kanwar har aka kai matakin da wanya ma kanwashi ciki subhanallah ka dubi wata rayuwa irin ta dabbanci wanda kuma tarbiyya ce dora su akai ana ga cewa suna kallo suna ana ga ba komai bane ba abin har ya rike dai kuma abin da ya koma dan adam idan bai yada addini bai yada bambanci da dabba idan ba za ka kiyaye addini ba za ku kiyaye addini a cikin gidajen ku wallahi da ku da awakin gidanku wallahi ku da bambanci kai bal irin waɗannan mutanen awakin ma sun hisu dabbobi sun hisu haka Allah ya ce inhum illa kal an'ami Allah ya ce balhum adal irin waɗannan mutane Allah yake cewa kaman dabbobi suke sai Allah ya ce kai balhum adal kai sun mahi dabban bacewa saboda ita dabba ai dama ba hankali gare ta ba to kai da Allah baka hankali ya baka kaza amma sai ga an zo an sa irin waɗannan tashoshi ana kallo a karantar da yara yanda ake soyayya ake wane ne a zo a yi ta abin da ya shahi alkhiyanat zawjiyya ha'intar mai gida irin waɗannan ababe da waɗannan salo duka an ɗauke su a cikin abin da ya sha kallon fina-finai ko irin na Hausan Najeriya ko na makamancin wannan sai ga an zo an yi ga yadda wata mace ta yaudari mijinta ga yadda wata ta yaudari kishiyarta ga yadda wata hallakar da kaza sai ka ga waɗannan ababen ana musu kallon wasa sai ga su ne suke faruwa a cikin rayuwarmu Allah kiyaye ko kuma ga yadda abin da yake na tsiraici da ake bayyanawa ka ga mace ta hutu kirjinta a waje wuyanta a waje gashinta a waje za ta sa wasu kaya sun matse ta ta sa jib tsakiyar cinyanta yanda in zama za ta yi zaman ba zai yi ba dole sai dai ta yi ta ɗora ƙafanta ɗaya kan ɗaya haka ɗi yake tun tana ƴar ƙarama haka take kallo har ta tashi ke kin san ba labari Allah kiyaye wajibi ne ga dukkan mutum mai imani ya kiyaye mutuncin shi kiyaye mutuncin addinin shi ki kiyaye mutuncin tarbiyyar yaranki ki tsaya ki tarbiyantar da su ku zamanto masu kamewa abinda ya halatta ku kalla abinda bai halatta ba wallahi ku nisance shi in kun ku nisance shi ba za ku cutar da Allah da komai ba me zai faru ku ne za ku cutu rayuwar ku ta balbalce tun anan gidan duniya kafin ku je gobe kiyama kuma ku hadu da uquba ta Allah subhanahu wataala Allah taimake mu da gyarawa haka kuma zaka samu a cikin irin waɗannan gidaje zaka samu an yi watsi an bar duk wani abin da yake na kumya ne ba kumya zaka samu kowa irin shi a tsaye yake kawai kowa abin da ya ga dama yake aikatawa ba wanda zai ce ma wani yayi ko kuma bari ya bari da haka duka irin waɗannan kallace-kallace inda zaka kalli a cikin fiton zaka ga yarinya ta ce uwar ta ƙarya kike ko kuma yaro ya ce mahaifin shi ƙarya kake ko kuma ya hodi mushi wannan ya ce kai ban yarda ba ko na makamancin wannan ai duk wanda yake kallon seri na France ya tabbatar da waɗannan abubuwan suna faruwa sai ka wayi garin da kai maza kamar danka magana ya ce maka a'a ba haka bane ba ko kuma ya ce a kai wannan magana ƙarya ce ko kuma wannan makamancin wannan kaga kayanka kanka da kanka Allah kiyaye dan haka da yawa daga cikin mata suna kwadaituwa suna bada hankalinsu akan kallon irin waɗannan abubuwa da kuma in za su kalla za ka samu tabbas za su kasance tare da yaron tare za ka kalla to haka za ka samu ana bata lokaci mai yawa a kallon kade-kade waƙe-waƙe irin waɗannan feton wanda basu da amfani basu da amfanin duniya basu da amfanin lahira an kika kare kallo aka ce miki a dami kika amfana a duniyance ma wallahi ba abun da kika amfana da shi ba tabiya ba kuma su wanda suke irin waɗannan kafafe kar ku tsammanin cewa basu da manuwa kuna ce a ai arewa yanzu a kyauta ma ake kamo ta eh an kamo ta a kyauta amma me yasa aka kamo ta a kyauta kayan da ake sawa na kade-kade kayan da ake sawa na waƙe-waƙe program din da ake yi da ake gayyato mutane a gayyato mutun ya hayo jirgi ya zo wani waje a yi wani program da shi kai kana tsammahalin cewa wannan dukiyar za a zubar da ita haka ne kawai a banza ka duba wasu lokuta wa tashoshi ake na addini amma wani lokaci sai ka sa karta za ka kalle su in ba wasu aka samu masu dukiya wanda suka ɗauki dukiyar suka bada dan mutane su kalla su samu lada shi kuma wanda ya kirkira waccan tashar ka san dai babu alaman ba lada ba yake nema a wajen Allah to me yasa kirkira ta kuma kuna kallanta a kyauta ku da kanku ya kamata kuma kanku karatu na hankali ku sa alamomin tambaya a kanta bayan da za a yi shi ba lada yake nema ba kuma ku da kuke kallon nan ba wani abu zai tsorota tare me yake nema kawai yanda ya lalace yake so kuma ku lalace ku haɗu gaba ɗaya ku ta yi to da haka kin ga wajibi ne ki kiyaye wannan rashin kamewa ta ɓannan ɓangaren yana kai abubuwa zuwa ga lalacewa da gurɓacewa akwai abubuwa da musallai da dama waɗanda ba su da daɗin saurare wanda suke faruwa irin wannan ɓangare abu na uku akwai abin da ya sha afon abu na biyu akwai abin da ya sha al'internet imana kafa wanda take ta yanin gizo-gizo shi ma wani abu ne wanda yake wajibi ga dukkan wani mace mai imani namiji mai imani ya kiyaye ya san cewa me yake yi a cikin waɗannan kafafe suna cikin ababen da suke lalata su gurɓata tarbiyyar mutane jumlatan wa tafsila kaga yaro dan kararrami yana ɗauke da kwashe shi ya salula kuma da wannan ya sa miga a ciki zai danna duk abin da ya ga dama zai iya samu a cikin wannan wayar tashi ko kuma yarinya el karama bata san inda aka sa gaba haka kun zo kuma mallaka mata irin wannan waya ko kuma mace aure nawa suka shiga cikin tashin hankali da firgici a dalilin wai da take hannunsu duka ababe ne wanda suke wajibi ne sai an kame wajibi ne sai an kiyaye wajibi ne sai an yi hankali saboda ita shi internet gida ne shara ce bimana wani kamar ka ce dila ce kaga dila aka bude ta za a samu abin kirki za a samu abin banza to da haka wajibi ne mutum mai imani in ma za ka mu'amalance shi to ya zamanto kana mu'amalanta shi da tare da kiyayewa zaka kiyaye zaka yi kokarin kamewa duk wani abin da zai bujuro maka na ba daidai ba zaka yi kokari ka kawar da shi idan zamanto wasu abokai ne gare ka kake wannan da su zaka yi kokari ka cire su daga abokantaka da kai da sauran abubuwa makamantan wannan ga dukkan mutumin da yake shiga kafafe na wannan abin da ya shahi internet ya san da waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan da suke taimakawa akan su kurkurcewan kamewa ya zamanto mutane ba su da kamewa akwai irin jaridu da ake rubutawa zaka ga jaridu ne ga suna amma da mata a tsirara har zaka ga wasu daga cikin mutane suna kawo irin abubuwa a saman a cikin ɗakunansu ko kuma a cikin misali tele ne zai ɗauko irin waɗannan ga mata nan zaka gani su wai kaya ne za wai model ce za ɗauka ta kaya an sa wasu mata sun sa kaya ya mutsu su tsiraici malam kaga ya zo ka kawo a cikin shagon shi irin wannan abun duka bai halatta ko kuma mutumin da yake misali wani mai aski ne kaga shi ma ka irin wannan hotuna na tsireci duka ya kakkafa a cikin shagon shi wannan baya halatta haka kuma abin da ya shahi zaka samu irin abubuwan suna faruwa kafa irin waɗannan abubuwa haramun ne dubi zuwa gare su haramun ne daga cikin abin da yake kai mutane zuwa ga rashin kamewa akwai keɓanta da cakuɗaɗɗeniya tsakanin maza da mata wannan waɗannan abubuwan guda biyu keɓanta da cakuɗaɗɗeniya yana daga cikin mafi girman sabubban da suke sabbaba faruwan alfasha ta zinace-zinace sannan kuma da afkawa alaƙa tsakanin maza da mata alaƙar take haramun ce a ɓangaren da ya shahi kebancewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa kana shaytanu salisuhuma ba yanda za ai wani namiji yake banta daga shi da wata mace su biyu kadai sai ya zama to shaytane na ukun su yaje ya zayyana ma ya rika zayyana ta a idanka ita ma ya rika zayyana ka a idanta karshe kuna iya zuwa ku hada cikin wani bannadda ku da kanku sai bayan abin ya riga ya afkuna tuku hankalinku zai komo jikin ku da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi hani akan cewa la yakhlu wanna rajulun kar wani mutum yake banta da wata mace su biyu kadai ba magana wani imani bane ba ko kuma wannan akramaka Allah ne ko wane ne a duk imaninka duk ba ruwanka duk kazanka alaka tsakanin namiji da mace ya wuce kayan wasa shi yasa Allah ya ce la taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanta in ku za ku kusanta to kuma yana faruwa da haka ai hankali akan abin da ya shahi a kebanta tsakanin namiji da mace kenan wajibi ne zaman to akwai wani tare da su kuma makamancin wannan sannan kuma bangaren da ya shahi cakudadde ne wannan iya daga cikin mafi girman hanya da shedan yake amfani da ita saboda ya lalata zukatan mutane saboda cakuduwa tsakanin maza da mata yana lalata zuciyar mutum yau da gobe tun kana ga abin da dan kana tsantsani kana wane ne wata an ta kauce ka dan kauce ai wane ne har ya kai abin ya zamanto maka rishin lahiya ce a cikin zuciyarka kana ma jin abin ba komai bane ba in wani zo ya ce kai ka a cakudu sai ka riga cewa kai wannan mutum bai san inda ka sa gaba ba an waye to ko menene dan an cakudu sai mi la wannan umurni ne daga ubangijinka wannan doka ce daga wajen ubangijinka ubangijin da ya halicce ka ya san yanda kake hakikanin sanin da kai da kanka baka san komai a tare da kai ba ya kawar da kai akan karkai wannan shine zaman lahiyanka saboda idan ya zaman to mace an same ta tare da cakuduwa da maza zaka same ta tana da karancin kunya ba ta da kunya zaka same ta za ta iya tsaya ta yi abinda ta ga dama al-allama ibn al-qayyim yake cewa babu shakka akan cewa cakudaddeniya a ba mata daman cakuduwa da maza wannan shine asalin dukkan wani bala'i da wani tashin hankali da dukkan wata musiba saboda yana daga cikin mafi girman sababin da yake kai mutane zuwa ga su samu ukuba bima'ana ubangiji ya azabtar da su a ladabtar da su akan wata mas'ala akan wani abu idan ya zamanto akwai cakudaddeniya tsakanin maza da mata wannan ba karamin tashin hankali bane ba kuma cakudadde ne yana daya daga cikin abin da yake huddawa mace iffa ma'ana kamewanta diyar take da kamewa take da kokarin kaza in ya zamanto cakudadde ne yayi yawa har ya zamanto zuciyar ta ita ma ta saba akan cakudadde ne daga nan kuma sai ya dauke ta zuwa ga wani abu wanda yake na daban har ta kai zuwa ga inda za ta lalace Allah kiyaye daga cikin abubuwan da suke kaiwa zuwa ga rishin samun kamewa ga diya mata shine kawaye na banza kawaye na banza lalle ba karamin tashin hankali bane kamar yadda mun taba bayanin su anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil manzon Allah ce dayan ku yana kan addini yana kan dabi'a da halina na abokin shi dan haka kowa ya san waye zai zamanto abokinka ya zamanto kai mutumin kirki ne to kawayenki su zamanto mutanen kirki ne abokanka su zamanto mutanen kirki ne saboda wannan kawance da wannan abokantakan yana da tasiri a cikin rayuwa ta yau da gobe daga cikin ababen da suke taimaka kenan akan rishin samun kamewa daga cikin su akwai abokai na banza kenan wajibi ne mace mai imani namiji mai imani ka nisanci duk wani wanda yake kake ga babu alheri tare da shi ka mishi nasiha ka fadakar da shi ka ja hankalin shi kaga abu ya kiya to ka raba kayanka tare da shi ka wanke hannunka akan shi ka bar shi sannan abu na gaba daga cikin ababen da suke kaiwa zuwa ga rishin kamewa shine ta'khiru ziwaj ta'khir jinkirta aure rishin yin aure da wuri saboda abin da ya shahi sha'awa game da ɗa namiji ko diya mace wani yanayi ne wanda Allah ya samar da shi a cikin jikinsu ba wata fitinar mutum bane ba ko wani kazan shi ko kaza a kawai ɗabi'a ce yanda ɗa da muke ji zai ji ishiruwa zai ji yunwa zai ji kaza haka ita ma sha'awar nan zai ji ta to da haka kar ai jinkiri a lokacin da ya zamanto namiji ya kai yayi aure kuma ya zamanto yana da ba'a ya kai inda zai yi dokan dawainiyar mace to wallahi ba abin da yake wajibi akan shi in ba ya tsaya wannan auren ba yarinya a lokacin da ta kai aure kuma ta samu wanda yake son ta wajibi ne akan uwayenta su aurar da ita kar su rike diyarsu su yi ta azabtar da ita a dalilin cewa dole sai ta yi karatun boko ta yi auren kuma ta ci gaba da karatun bokon saboda da yawa haka kin tana faruwa kuma ana najahi a ciki amma ku zo ku rike ta ai ku so kuke sai ta kai matsayi kaza sai ta samu majisar ko ta samu doktora ko ta samu wane ne to kun za a mata aure wallahi da wahala in ba wani kadara ta ubangiji ba ta kai matsayin za ta samu doktora ba ta lalace ba saboda waye ya taimaka akan lalacenta uwayenta waye ya taimaka akan lalacenta jajircewan cewa wai dole sai an tsaya an yi kaza sai aka jinkirta auren ake ga auren ba komai bane ba no daga cikin mata ga suna har ayo suna yawo auren ya gagara ki yi kokari ki aure kika samu mutum mai hankali sannan kuma ki ci gaba da karatunki ba abin da zai hana auren ki tahi a dalilin kina karatu ba abin da zai hana ku kuma yin aure saboda wai cewa kawai hujjan kina karatu dan haka ba la yamna haza min zaka wala zaka min haza wancan bai hana wancan wancan wannan shi bai hana wancan kenan ki tsaya ki auren ki kuma ki ci gaba da karatunki idan ya zamanto wanda zai aure ki kun yi ittifaqi akan haka yarda da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin hankalin matasa ya ma'asharar shabab manzon Allah ya ce ya ku taron matasa duk wanda yake da ba'a man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati'a alayhi bisawm fa innahu lahu wija manzon Allah ya ce ya ku taron matasa duk wanda yake da yaunin da zai iya daukan dawainiyar mata mace kenan falyatazawwaj to yi kokari ya aure matuka saboda wannan auren naka zai saka fasa kallon abin da yake haramun ne zaka kame ganinka sannan kuma zaka kiyaye gabanka akan zuwa yin aikata aikin da yake na alfasha ne manzon Allah ya ce wanda bayya da kuma daman da zai iya yin auren to fa alaihi bisawm sai kai ta azumi kar ka daga kafa saboda azumin nan zai zamanto maka a matsayin wija a matsayin kariya game da abin da ya shahi wannan sha'awar taka al'ayati hal ayyan uwa waɗannan suna daga cikin abubuwan suke taimaka akan lalacewan kamewa lalacewan dan adam ka haka kawai a zo a rike mutum a ce mishi ai ba za ka yi aure ko ba za ka yi dole sai kin kai matsayi kaza ko kai ka kai matsayi kaza uwayen da suke da irin wannan dabi'a da wannan hali su ji tsoron Allah kar su cutar da diyansu kar su zamanto sababin lalacewan yaran su kun aihi yara kun ba su tarbiya har sun kai matsayin da sun kai inda za su yi aure sun samu wanda zai aure su ko aurar da su abu na gaba daga cikin ababen da suke taimakawa akan lalacewa shin at-tasahulu ma'ar rijalil ajanib bima'ana yin sakaki game da abin da ya shafi cakudeddeniya tsakanin mazajen da haramun ne a yi cakudeddeniya da su kenan kamar irin bayanin da ya gabata ko alakwalli ko a wajen aiki ne ko a wajen wane ne wai ka ga mace da aurenta ta sa wasu kattan maza tana ba su hannu tana ba su kuma suna amsa ko kuma su mai kuma ta amsa kuna makamanci wannan ku sani cewa haramun ne baya halatta a gare ku ku taba gangan jikin wannan mata haramun ne ba kai ko babu zancin wani kai ne patron ɗinta a wajen aiki kai ne wane ne haramun ne ka gaisa da ita ma haramun ne baranta na wani alaka shiga tsakanin kai da ita gaisuwa kare wuce na assalamu alaikum wa alaikum salam khalas ya isa amma ka meka mata hannu ta miƙo maka hannu haramun ne ko da kuna ga cewa ka'idodin rayuwa kuna makamancin wannan ko an saba ana yi ko ba wani abu bane ba wallahi kai dai qabla kulli shay kai musulmi ne musulmi kuma wajibi ne ya kiyaye akan abin da addinin ka musuluncin ka ya dora ka akai abin da yake haramun ne ka nisance shi sannan daga cikin ayoyin da suke taimakawa akan rashin samun kamewa shine itlaqul basar yana mutum saki ganin shi ka saki ganin ka ya zamanto komai kawai kallo kake wannan iya daga cikin mafi girman hatsari mutum ya zamanto komai kallo yake ka kalli kaza wannan kallon da zaka yi shine abin da zai sabbaba zuwa kaiwa zuwa ga abin da yake shine banna mai girma kamar yadda wani ke cewa kullul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamin nari mimma stasghara bihi sharar mafi kusan dukkan abubuwan suke faruwa mabda'uha minan nazari farkonsu daga kallo ne ka kalla daga kallo sai magana daga magana sai alkawali daga alkawali sai sabawa Allah subhanahu wataala laka mutun yayi ya nisanci irin waɗannan ababen da za su kai mutun zuwa ga abinda zai sa iffan ka talalace ya zamanto ka bata takardun tarihin rayuwarka a ce a cikin rayuwar dan adam ya taba yin zina wallahi ba karamin tashin hankali bane ba da matsala ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala idan haka kin ta faru da kai sannan kuma idan bata faru da kai ba kai kokari ka nisanci dukkan wata hanyar da za ta sadar da kai zuwa ga wannan abu ka nisance shi fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya kare mu ya kare zukatan mu ya kare zurriyar mu sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye sauraron kade kade da waƙe waƙe kade kade da waki waki suna ɗaya daga cikin abin da yake kashe zuciyar dan Adam, ya zama to ta mutu murus, ya zama to kidi waka, kai baka mai da shi wallahi ba, kawai ka sa arna su yi ta maka ihu a saman kunnanka, ko wanda yake musulmi ne, mawaƙin ne, haka kawai mutum ya bata lokacin shi, ya lalata rayuwar shi, kuma ka zo ka sa shi gaba, kai ma bata ma rayuwar kai, bata maka lokacinka. Kuma sannan mutum dan Adam ya nisanci son zuciya, son zuciya yana ɗaya daga cikin abin da yake halakar dan Adam. Zaka hallaka, zaka bace, wallahi zaka lalata rayuwarka gaba daya. Son zuciya duk abin da kaga dan ya aikata na ba daidai ba, to son zuciya ne ya bi shi. Sannan kuma mutum kar ya miƙa wuyan shi zuwa ga shedan, haka kuma kar da mutum a lokacin da Allah ya dora maka yauni na iyalinka, to wallahi kar kai wasa da wannan yaunin da Allah ya dora maka. Kai tsaya tsayin daka, ka tabbatar da cewa iyalinka sun bi Allah, gurgurda yanda zaka iya, gurgurda yanda addininka ya hakkama maka. Amma mutum ya bar abubuwa haka nan sakaka, kowa ya abin da yake so, wannan yana kai gida zuwa ga sukurkurcewa da lalacewa, sai kaga an nemi iffa an rasa, babu wani kamin mai ɗaya a cikin gidan. Ita uwar tana abin da ta ga dama, uban yana abin da ya ga dama, ɗiyan suna abin da sa ga dama. Allah kiyaye, Allah shirye da mutafarkin da ya ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. Fatan mu Ubangiji subhanahu wataala ya kare mu, ya kare zuriyar mu. Allah subhanahu wataala ya shirye da mu, ya shirye da zuriyar mu. Ubangiji subhanahu wataala ya rahama a gare mu, ya rahama ga mahaifan mu. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم هون علينا مصائب الدنيا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.